بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da'iman wa abadan, wanda numfashinmu ke hannunsa da ƙarƙashin kulawarsa bisa sake haɗa mu da yayi domin ci gaba da darussa da muka saba a wannan wuni a musamman na Litinin, wanda yake 6 ga watan Rajab a shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine kuma 5 ga watan 5 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Kuma kamar da aka saba a wannan rana za mu dori akan abin da muka fara a baya a wannan sabon littafi da muka fara shi darasinmu, wannan shine na uku kenan a cikin sa ko. Darasin farko mun yi magana akan tarihin mai littafin da rayuwarsa. Darasi na biyu kuma muka yi magana akan shi kansa littafin, me ya kunsa da abubuwan da zamu zo mu ji na fa'idoji a cikin sa. Sunan littafin dai shine Tajrid at-Tauhid al-Mufid, wanda malam Al-Maqrizi ya rubuta, wanda ya rasu a shekara ta 845 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Don haka yau kamar da muka yi alƙawari shine za mu fara shiga littafin daga maganarsa shi, wanda dama littafin yana magana ne akan tauhidi kamar da muka tattauna a darasi na ƙarshe kafin wannan. Malamin ya fara da bismillah da kuma hamdala. Mu duba daga shafi na 37, daga nan ne littafin ya fara da abubuwan da muka yi a baya, suna shafukan farko. Yan hotin da muka ga hotunan nan wata al'ada ce da masu aikin editing littafai ko ta hakiki kamar da ake kiransa a Larabci suke yi, don a tabbatar da cewa aikin da suka yi da gaske daga ainihin wato nuskha khattiyya suka samu. Nuskha khattiyya shine rubutun hannu da daddan zanen hannu wanda ake cewa manuscript, dan su tabbatar da cewa daga wannan suka kwafo suka juya shi ya zama abinda aka yi tiba'a aka yi printing. Shi yasa suka yi wannan hoton, sai su kawo maka photostat na wato wasu shafuka na shi ainihin rubutun hannun, sawa'un wani lokaci yakan zama rubutun hannun malamin da kansa, wani lokacin kuma yakan zama rubutun hannun wasu daga cikin masu waɗanda ake ce ma wato nussakh, masu aikin irin wannan rubutu ɗin. To bayansa a shafi na 37 nan ne za mu fara, shi ne ainihin gundari littafi. Kuma alhamdulillahi fara karatun daga gundari littafin ya dace da lokacin da aka yi sa'a littafin, an samu damar buga shi da ɗaukar nauyin wani bawan Allah da ba sai an faɗi sunansa ba, mu dai mu ne masa addu'a ya zama wannan ya zama sababi ne na ceto gare shi a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a rayuwa, ya kuma sa albarka ya gafarta ma iyaye, ya kuma ƙara ƙarfin zuciya akan yi wa addinin musulunci hidima. Ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim, الحمد لله رب العالمين. يبو يا تبتا ga Allah subhanahu wa ta'ala. Asalin alhamdu ma'anarsa yabo shine athna'u bil jamil, ay yabo ga abu mai wato da kalmomi masu kyau akan wanda ya cancanci a yabe shi. Babu ko wanda ya cancanci yabo irin Allah subhanahu wa ta'ala. To ko dake nayi azarƙobi ko mai karatu bin bashi dama ya karanta ba, ba laifi tabarrukan tunda an saba irin hakan. ko da wasu fakarori ko uku ka karanta mana ko layi kaman shida haka bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. وبعد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفئ به من أراد الله والدار الآخرة سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد والله أسأل العون والله أسأل العون على العمل به لمن
نعم to malamin yake cewa bayan yayi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yace alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin halitta baki daya alalamin jam'in alam ne alam kuma shine duk abin da ba Allah ba shine ma'anar alam jam'in sa shine alamin wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawar makoma ko makoma dai karshe wanda za ta zama abin alheri to ta masu takawa ce wannan nasi ne na alqur'ani ya wato iktibasin sai ya kawo a cikin wannan muqaddimar tasa malamai da yawa sukan yi bude ko sukan bude zancen su su yi muqaddima da irin wannan wato kalmomi bayan alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan tsari ana cewa tsari ne na sajai a muqaddima ne kuma malamai sun saba yin sa ba kuma laifi ne a cikin sa ba muqaddima akan so ta fita daban domin galibi a ta'abiri ne na abin da ke zuciyar mai littafi mai rubutu ne ko ta'abiri ne na abin da ke zuciyar mai magana idan hudu ba yake yi to yakan kuma larabawa a tsari na larabci sukan kare jumloli da yanayi iri daya wannan shi ake ce masaja'i mun lura cewa alhamdulillahi rabbil alamin kamar da fatiha take karewa kun ga duka da ya'un ne da nunun ta kare ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin duka kun ga da ya'un da nunun wannan kafiya ba duk ba wai abin nan kafiya ce ta waka ba amma saja'i ma'ana saja'i shine a sa karshen jumloli su zama da harufa iri daya ko kuma akan wazani iri daya wannan dai daliban ilimi sun san shi to shi yasa bayan ce alhamdulillahi rabbil alamin yace wal aqibatu lil muttaqin ma'anar wannan shine aqiba ta kirki ta masu takawa ce Allah ya sa mu cikin masu takawa kuma ya sa mu samu aqiba ta kirki aqiba shine makoma abinda zai biyo bayan abinda ka aikata sakamakon da zaka karba ran tashin alkiyama domin shi sa an sa wannan kalma ne asalinta daga aqib aqib shine abin da ke bin bayan ka ana itlaqin sa akan da danka da ka mutu ka bari ko kuma danka da ka haifa dai a rayuwarka ana ce masa aqibin ka ne domin ko yazo a bayan ka ne ko kuma mutun ya mutu dai ya bar zurriya shi ma ana sai musu aqib ko kuma asali kamar yadda mun san lafazin digadigi ai ko yau ala arabce shi sunansa me sunansa aqib domin me a bayan ka yake kana tafiya gaban kafar shine a gaba digadigi kuma a baya don haka inda ka taka koda kafar ka aka auna inda ka taka zaga digdigen ka shine a baya ma'ana shike nuna me ka taka kuma za a fi gane sakamako ta hanyar sa wannan shine dai asalin amfani da wannan kalma din sai kuma yace wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Allah yayi salati ya tabbatar da salatin sa ga annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine khatamun nabiyyin cikamakin annabawa salati mutane da yawa sukan fassara shi da cewa tsira da amincin Allah sai an ce sallallahu alaihi wasallam akan fassara da a ce tsira da amincin Allah malamai sukan ce in dai mun lura da asalin kalmar salati da sallama wannan fassarar ba daidai bace yau ba daidai ne a ce tsira da aminci shine fassarar sallallahu alaihi wasallam domin salati ba ma nasa tsira ba salati lafazi ne shar'i asalin sa a lugar larabci an ce sala ana nufin addu'a a shar'ance kuma dana nufin aikin nan da muke yi wanda ake fara shi da kabbara ta harama ayi karatu a ciki a kuma yi sallama wannan salloli kenan dai da ake ce masalla wanda muke sallah azhar al'asr maghriba isha'i asuba amma anan din yana daukar ma'anar sa ta luga din ne ma'ana addu'a ma'ana Allah yayi addu'a da yabo ga manzansa sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar abinda ake nufi da salati yabo shine as-sana'u min Allah ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam da fatan mun fahimci abu yawa shine ma'anar salati dan haka salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa yabo Allah yayi yabo ga manzansa sallallahu alaihi wasallam to sai ce khatamun nabiyyin wanda shine cikamakin annabawa wannan kalma ina jin mun yi darasi na musamman akan ta a cikin littafin alamu sunna wanda muka gama kwanan nan ko yayi magana akan khatimun nubuwa rufe annabci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bayan sa babu wani annabi dan ya fada da bakin sa gashi kuma a cikin alqur'ani dama Allah subhanahu wa ta'ala ya fada ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin Muhammadu bai zama uban ɗaya daga cikin ku ba ba uba ne na ɗaya daga cikin ku ba amma manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa bayan sa babu wani annabi da za a samu ya faɗa kuma wannan a hadisai da dama cewa a bayan sa za a samu kazzabuna salafun wato abadan masu da'awar annabci har guda 30 maƙaryata da za su faɗi cewa su annabawa ne wani yana nufin ru'usin manyan mashhurai da suka yi wannan wato da'awa ta ƙarya sannan a hadisin da ya gaya ma Ali radiyallahu ta'ala anhu ranar tafiya yakin Tabuk lokacin da za a fita yakin Tabuk Ali radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ya zauna shine mai kula da Madina yayi gadinta ma'ana ya zama shine khalifa an bar shi a matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiya yakin Tabuk to shine har Ali ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana cewa ya rasulullahi ya za a banni daga ni sai mata da yara ga mutane kowa ya ja makamin sa an kama hanya an tafi yaki ni kuma an banni daga ni sai mata da yara to shine yake cewa ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di baka so ne baka yadda baka zama kwatankwacin ni da kai ya zama kamar yadda annabi haruna da annabi musa yake annabi haruna kun ga wane ga annabi musa ko shine gaba annabi musa shine kasa da shi a shekaru amma annabi musa shine manzan sama da annabi haruna shi ma kuma annabi haruna manzo din ne Allah madauki diya aiko su tare zuwa ga fir'auna amma lokacin da zai je karbar at-taura ya bar annabi haruna ya kula da su banu isra'ila wannan tafiyar da ya kafin ya dawo to ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwatantawa anan shi ma kamar yadda zai tafi yakin tabuka ya dawo yasa Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama mai kula da Madina a bayan sa amma sai tuna masa illa annahu la nabiyya ba'di amma fa ni a bayana babu annabi shi ko Musa annabi ya bari mun fahimci abin a wurin kenan a wurin wannan ba mutuwa ba domin ko in maganar mutuwa ce annabi Haruna shi ya fara mutuwa kafin annabi Musa mun gane wannan yau dan haka ba zancen kuma khilafa ta bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi kamar da muka tattauna akan wannan amuna sabatta to sai ce wa ala alihi kuma wannan salatin ya tabbata ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke da alaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'minai to Allah ya lullube shi da wannan rahma da wannan salati wa sahbihi haka nan sahabbansa duk wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sahabtaka ya zauna yayi imani da shi kuma ya mutu akan imanin bai canza ba to dukkanin su ajma'ina suna cikin wadanda suka cancanci ayi salati gare su don haka wannan asalin kenan sai ce wa ba'du bayan haka fa hadha kitabun wannan wani littafi ne ya sa masa tankiri dan ya nuna muhimmancin sa yace wani littafi ne kamar mutum zai so ya ce wanne irin littafi ne to gashi zai maka bayani wannan wani irin littafi ne wanda jammul fawaid mai tarin fa'ida fawaid jam'in fa'ida jammi kuma abinda ake nufi shine abu mai yawa hubban jamma wato so mai yawa dan haka nan abinda ake nufi shi ma jammul fawaid wato mai tarin fa'idoji badi'ul fara'idi kuma wanda daidaikun abubuwan da yazo da su na daban to gaba ɗayan su kyawawa ne masu tsananin kyau ne in an ce abu badi' abu mai kyau matukar kyau nan ba ana nufin kago abun ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce badi'us samawati wal ard shine ya kagi halittar samai da kasa nan ba ta wannan gefen ake nufi ba albada'i nan ana nufin jam'i badi'a ana nufin abu mai kyau da aka kawata shi ya fita daban shi kuma fara'id jam'in farida ne kamar yadda dama duk abin da yake mace akan wannan wazini fa'il ko fa'ila jam'in sa fawa'il kamar yadda fa'ila shi ma jam'in sa fawa'il to farida shine abin da yake wani abu ɗaiɗai irin sa ake samu ba yawa shine abin da ake da farida yawa kamar yadda zai za a ce turika muhammadun faridan an bar wani shi kadai a wani wuri to idan mace ne za a ce faridatan to amma anan ba a wannan janibin ba ana magana ne akan wani abu saboda fitan da yayi da kyawun da ke cikinsa ya fita da bamba irinsa don haka wannan littafi ya tara sabon abubuwa na fa'idoji waɗanda ba a saba samun su a wasu littafan ba wannan ba koda kansa yake yi ba malamai sun saba irin wannan abun don kwadaitar da mutum ya karanta littafinsu amma fa ba ƙarya suke ba ba magana ce ta mutum ya ziga littafinsa don a zo a karanta kuma in an zo ba abin da za a samu ba kenan a ciki hakikanin abin da ya ambata din haka yake domin ba ya cikin abin da ya dace a ce malami ya faɗi abin da ba haka yake ba ko me kamata dama mu masa wannan zaton ba mun fahimci abin insha Allah sai ce yantafi'u bihi man arada Allah wad darul akhirata wanda dukke nufin Allah ma'ana niyyarsa mai tsarki ce niyyarsa mai kyau ce Allah yake so ya bashi lada kuma yana son ya samu haduwa da Allah ranar tashin alkiyama cikin wato rahama to wanda ke da wannan niyyar a zuciya zai fa'idanta da shi to wannan yana da mafhumi ko ba shi da mafhumi yana da mafhumi ma'ana wanda baya ba shi da kyakkyawan niyya ba zai fa'idanta da littafin ba haka ne la'alla haka yake nufi ya zama kuma addu'a ce ga littafinsa cewa Allah ya sa duk mutumin da zai karanta shi da kyakkyawan niyya to Allah ya fa'idantar da shi ya sa masa amfani shine la'alla kyakkyawan zaton da za mu yi masa yau domin a sa maganar amfanin wani abu ne daban Allah maduki ne ke amfanar da mutane wani lokaci za ka ga wani littafin mutum ba da kyakkyawan niyya ba ma ya karanta amma kuma sai fa'idanta ana samun wannan ko ba a samu yau sai dai la'alla wannan addu'a yake yi da fatan cewa duk mutumin da yake ya karanta shi da kyakkyawan niyya to zai fi kowa fa'idanta wannan kuma haka ne dama in ka karanta da kyakkyawan niyya za ka ga abinda ake so a samu na alheri zai zo maka da wuri to Allah ya sa mana kyakkyawan niyya cikin duk abin da zamu sammaituhu na sa masa suna shi wannan littafi kitab tajrid at-tauhid al-mufid a wata nuskar kamar da malamin ya ambata a alama ta daya ishi kitab din nan da ka gani laysat fi jim wa mim me yake nufi da jim wa mim mun yi magana wannan a makon darasin baya ko da ya tara nusakh copy na manuscript din da ya aiki a kansu tunda ba guda daya ya yi amfani da ita ba ya samu wata la'alla a Turkiya ya samu wata a Suriya a Dimashq musamman a irin su maktabatul zahiriya yaje maktabar makka da wurare dai da yawa wata a India wata a Germany wani zai mamaki an ce Germany ma wani wuri ne da malaman musulunci da yawa sukan je su samu makhtutat dinsu na littafan musulunci da yawa lokacin mulkin mallaka an kwashi littafan kasashen musulmi da yawa an tafi da su irin waɗannan wuraren wasu ma suna nan su ma a wasu kasashen ba iya Germany ba to masu bincike a zamanin yanzu in suka tashi binciken littafi ta kan kai su su kashe kuɗi mai yawa don su je har irin waɗannan wurare su ga irin waɗannan littafai to in mutum ya samu irin waɗannan zai iya samu wa nuska copy copy har guda biyar duk rubutun hannu ne to sai ce ya duba wadda tafi kyau sai ce ita ce ta farko sai ya sa mata sunan alif sai ya sa ma wata ba sai ya sa ma wata jim sai ya sa ma wata dal haka har gurgurdan adadin nasu to sai in yazo aikin kuma zai ce kalma kaza na duba da nayi muqarana ba akwai ta aulita a copy na kaza mai sunan alif wanda na samu shi a ƙasa kaza amma sauran babu wannan abun a ciki wani kun ga wannan wata amana ce da kai idan ka tashi kana karanta yanzu tunda asali yanzu abin da ke gaban mu yanzu littafin da muke rike da shi din nan ba shine malam miqrizi din ya rubuta da hannunsa ba ko wanda ya rubuta da hannunsa shi wannan bawan Allah da yayin wannan aikin shine ya tattara to wani a can an fado wata kalma a wani kuma ba a fado wata kalmar ba to saboda amana ta ilimi sai ya ce maka kalma kaza akwai ta a manuscript mai lamba kaza amma babu ita a sauran wato copy copy din kaga wani ya nuna maka ya karanta da bai karanta ba da bai zai gaya maka wannan aikin ba to shine irin abin da sai sauka kasa yake cewa kitab lafazin kitabu din nan a cikin sunan tajridi tauhidul mufid babu a cikin nuska ta jim da kuma nuskar da ya sa masuna mimu babu amma a sauran akwai tunda yace babu a waɗannan to a sauran akwai shi yasa shi ma sai yasa kuma galibi da ma suna cewa duk abin da ka samu ƙari in dai ba ka da tuhumar cewa cushe ne to ka sa shi sai ka ce amma a sauran nuskoki babu shi mun gane abin to dan haka zaka iya cewa shi wannan bawan Allah mai littafi yaya sunan littafin da ya sa maka yaya sunan da ya sanya ma wannan littafi ya sa masa suna tajridi tauhidul mufid ne kawai ko kuwa ya ce ya sunan littafin shine kitab tajridi tauhidul mufid aya ku ba bambanci tsakanin waɗannan biyu ko illa ƙarin kalmar kitabu yawwa littafin tsantsance da ɗaiɗaice tauhidi mai fa'ida za a tsantsance maka shi a warware maka shi a fito maka da shi tsagwaransa madararsa za a baka tauhidi to an faɗi sunan kitabu a sunan ko ku iya tajridin ne kawai daga nan sunan ya fara to a nuskar jimun da mimun babu wannan kalma ta kitabu amma a sauran akwai shikenan mun gane nan ku sai ce wallahi as'alu Allah nake roko ya gabatar da maf'ulun bihi shine lafzul jalala shi yasa zai zama zaka karanta da fataha akan wallahi ba zaka ce wallahu as'alu ba sai ka ce wallahi as'alu ma'ana kamar ka ce ne as'alullaha ka fara in ka fara da fi'ilin sai ka ce as'alu allaha na roki Allah ubangiji in kuma ka fara da lafazin ubangiji wato lafazin Allah sai ka ce allaha as'alu domin ko ina yake dai shine abin roƙon don haka maf'ulun bihi ne anan shi lafazi din da fata mun gane sai ce wallahi as'alu al'auna Allah nake roƙon taimako shine al'auna taimako ala al'amali bihi ma'ana ya taimake ni akan aiki da shi bimannihi da baiwarsa kun ga shi ya rubuta littafinsa amma yana neman taimako akan aiki da littafin wannan yana nuna maka muhimmancin aiki da karatu shi kuma aiki da karatu dama babu abin da ya kai shi fa'ida haddace karatu bai kai aiki da karatu muhimmanci ba duk yadda mutum yake da ilimi mai tarin yawa in bai aiki da shi ba to ba shi da amfani Ibrahim ibn Isma'il wani daga cikin magabata yana cewa kunna nasta'inu ala hifzil hadithi bil amali bihi mun kasance mukan nemi taimakon wato wajen in muna son mu haddace hadithi ya zauna mana sosai to mukan nemi taimakon yin aiki da shi mana aiki da shi din shi ke taimaka mana akan haddace shi kun ga kuma haka Abu Abdurrahman As-Sulami ya ambata dangane da haddar Al-Qur'ani Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'i ne daga cikin tabi'ai me yake cewa yace yadda muke haddar alqur'ani a gun sahabbai waɗanda suka koya mana yace irin su Abdullah ibn Mas'ud irin su Uthman ibn Affan su suka koya mana karatun alqur'ani kaga wannan ya mori manya ne suka koya masa waɗanda suka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to amma su yadda suke yi ana koya musu aya 10 ne sai su haddace aya 10 kuma su yi ta aiki da aya 10 sai mutun ya ga ayoyin nan 10 yayi aiki da su ya gamsu cewa ayoyin nan guda 10 yayi aiki da su to sannan sai ya dora masa haddar wasu aya 10 to kaga da su haka suke shi yasa malamai suke cewa sai ka ji ana mamakin a ce mutun kaman sayyidina Umar yayi shekara 2 yana haddar suratul baqara suratul baqara saboda me su haddar ba irin tamu suke ba mu yanzu haddar cewa kawai muke haka ba a san ma'anar ba ballantana a zo ayi aiki da shi to su sai sun haddace sai su yi aiki da shi su yi ta aiki sai sun yi kokarin sun kirkiri yadda za su yi aiki da wannan ayar sannan sai su koma sai a ƙara dora musu wasu ayoyin sai su haddace to kaga dole kaga cewa akwai bambanci tsakanin aiki irin namu da aiki irin nasu to haka nan duk mutumin da zai karatu yayi kokari ya kwadaitu akan yin aiki da shi sama da yawan haddacewa din ba a nufin cewa haddacewar ba ta da muhimmanci amma in ka haddace to in kai kokari kana aiki da shi to hadda za ta fi zama haka da mai haddar alqur'ani da mai haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma karanta littafai yayi kokari ya kwatanta a aikinsa ya zama mai gaskiya ya zama mai mu'amala mai kyau zuciyarsa ta zama irin abin da yake karantawa din nan ita ce yanzu sai kaga wani lokaci mu a zamanin mu ana karantar da mutum abu sai ya ce kai wannan malam irin wannan abun ai sai annaba mu yanzu ba za mu iya wannan ba saudiya muna yin irin wannan abun ai ko to wannan abun duk ba shi da kyau domin da Allah subhanahu wataala ya san ba mai iyawa banda annabi ba zai ce isar mana ba da sai a bar shi kadai aikinsa dan haka duk abin da aka ce isar mana din nan saboda zamu iya ne Allah kuma bai dora mana wani aiki ba wanda zai mana wahala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da muka samu a shari'an nan na halal to rahama ce kuma sauki ne duk abin da muka samu na haram ya ce abu kaza haram ne to za ka cewa sharri ne kuma idan muka rabu da shi alheri zamu samu Allah bai dora mana mu aikata wani abu da zai cuce mu ba ko yi mana wahala ko yi mana nauyi ko tsanani haka nan kuma bai haramta mana wani abu wanda in ba shi ba za mu rayu ba mun gane wannan duk abin da kaga an haramta mana to wani abu ne da dama za mu iya hakuri da shi da ba za mu iya hakuri da shi ba to ba za a haramta ba da haka kar a tuhumi shari'ar Allah subhanahu wataala Allah ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa to yace muna yace ina roƙon Allah taimako akan aiki da shi sawa'un shi ga kansa ko kuma ga mai karatun duk wanda zai karanta Allah ya bashi taimakon ya taimaka masa akan aiki da shi bi mannihi wannan ba'un ta sababiyya ce mana atawassalu bi mannihi bi mannillah manni shine baiwa Allah ya yi mana baiwa ya taimake mu mu iya aiki da abin da za mu karanta a wani littafi ita ce addu'arsa to sai ce ilm ka sani anna Allah subhanahu wannan uslubi ne da malamai suka saba shi a littafai in suna magana da wanda suke magana da shi daga cikin ɗalibansu ko kuma dai umuman mai karatu ilm ka sani ba dan saboda wai in ba a faɗi ilm din ba mutum ba zai sani din ba domin daga ka karanta ai zaka sani to amma amfani da lafazin ilm din ƙara tambihi ne gare ka jawo hankalinka ne kai kar kai wani tunani kar ka kai hankalinka nesa kawo shi nan kusa ga wani abu da zan gaya maka kaga wannan zai ja hankalinka ya jawo shi zuwa inda ake so a faɗa maka wannan magana sai ce ilm ka sani ya kai mai karatu annallaha cewa Allah subhanahu huwa rabbu kulli shay'in wa malikuhu wa ilahuhu ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin kowanne abu kuma shine mamallakinsa kuma shine abun bautarsa duk abin da ba Allah ba to Allah din shine ubangijin wannan abu lafazin ubangiji a hausance me yake nufi in an ce ubangiji agun ba haushe eh agun ba haushe yana nufin me ba abun bauta ba yau me kula da kai me daukan nauyin ka ko yauwa a Hausa akwai bambanci tsakanin ubangida da ubangiji galibi tunda abun ya zama istilahi tunda musulunci ya zo Bahaushe in yace ubangiji to baya nufin ubangida yau ubangida dama zaka ga baya kiran Allah a ce masa ubangida amma aka ce ubangiji duk da cewa gidan shine gijin gijin shine gida amma in aka ce ubangijin to an bar shi yanzu a gun Bahaushe alam ne ubangiji Allah subhanahu wataala ake nufi ubangida kuwa mutum na sama da kai mai kula da kai mai wato wanda rayuwarka take da alaka da shi to wannan shine to anan abin da ake nufi lafazin rububiyya yake so ya kawo wanda ta kunshi halitta da kulawa da tarbiyya da duk wani nau'i na riaya duk abin da kake bukata a rayuwar nan shine ke maka wanda da babu shi to babu kai samu wannan taka tana da alaka ne da samuwar sa domin da bai baka ba da babu kai ina fatan fahimci abin da babu kai sai ya samar da kai da ya samar da kai din kuma yake kulawa da rayuwarka numfashi shike baka da zai dauke iska yanzu sakon kadan ne ba za a ce mintuna ba duk kowa ya fadi ya mutu iska wannan oxygen da ake shaka din nan a ce an dauke ta shikenan saboda da shi ya bada ita yi maka ni'ima duk abin da kake ji kake kafafa da shi daga wa yake shi ya maka shi ya baka ido da kake gani makaho baya gani ya baka hanci da kake shaka da shi wani ba shi da shi ya baka harshe kana magana wani baya iya magana ya baka kunne kana ji wani baya ji kafa kana tafiya wani gurgu ne duk wannan dan ka tuno cewa kai baka isa komai ba kana da me yi a sama da kai shike yi maka kuma rahama ce ba istihqaqi bane na tilas lokacin da baya so zai iya janyewa abin sa sai ka tafi to wannan abin ka yadda da cewa Allah subhanahu wataala shine rabbun nan akan ka shine ma'anar sa kuma shine malikuhu kai ma kai abin mallaka ne nasa shi ya mallake ka in an ce shi ya mallake ka kai me yake nan bawa ne kai bawa ne ga Allah subhanahu wataala wa ilahuhu kuma shine abin bautar ka shi zaka yi ta'alihi zamu zo mu ji me yake nufi da ta'alihi ya kawo mana ma'anata ba sai mun yi azurbabi ba to sai ya ce far rabbu kalmar rabbu din nan masdarun masdari ne me ma'anar masdari tushen abu asalinsa source dinsa inda aka samu abu a wannan yana magana ne ala ayaran larabci larabci kowace kalma akwai abin da ake ce mai istiqaqi akwai abin da ake ce mai jumudi ko kalmomin larabci sun kasu kashi biyu akwai kalimat mustaqqa akwai kuma kalimat jamida ko kalmomin da yake haka suke ba daga wasu aka kirkiro su ba ba daga wasu kai aka zakulo su aka samu su ba akwai kuma wanda daga wasu aka zakulo su mun fahimci wannan to nan yana fadar kalmar rabbu zakulo ta akai daga wani asalin masdarinta shine kamar ka hada kalmomin nan ne za a ce rabba ya rubbu rabban wani ne masdarin a ciki rabban da ya kawo domin rabba fi'ili ne madi ko ya rubbu fi'ili ne mudari'i yawwa rabba yana reno yana kula shine asalin rububiyya dama reno tun kana ba komai a samar da kai kana karami a takalailaya ka a hankali har ka girma wannan ka kwatanta shi Allah subhanahu wataala ku duba mana wani wa'azi a rayuwar mu wa'azin da kadan daga cikin mu suke lura da shi tarbiyar da yake mana tunda ma shi muke gani ya dauko abin yake sa mana abincin a baki da sauransu ba haka bar mu muna ta badakariyar mu ba tare da mun lura ba amma akwai wa'azi kowa ya duba mahaifiyarsa idan kai baka tuno ba ka duba kaninka yanzu ko ka duba yadda matarka take kula da danka yanzu da ka haifa tun yana ciki irin wahalar da take sha har a zo ai haihuwa da wahala mai tsanani kuma sannan in ka ganta ta zauna lafiya to dan nan ne yake da lafiya in yana kuka ba za ta yi bacci ba yana jin yunwa ko tana jin yunwa ita ma ba zancen bacci dole sai an bata ko sai an bashi to wannan wahalar ka duba yadda uwa take shan wannan wahalar ai kun ga har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba buga mana wannan misalin da yake buga wa sahabbai a misalin nan da yake fada wata ran an kamo kamammin yaki ai ko sai ga wata mata tana neman danta can ta lalubo shi sai ta same shi a cikin rububi jariri yana shan mama ta fusgo shi tana fusgo shi nan da nan ta sashi a kirji tana bashi mama tana kokari ta kare kada wani ya zo ya kwace shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai yace kun ga irin tausayin da wannan mata take da shi dangane da danta suka ce eh sun gani in aka ce wannan matar ta jefa danta a cikin wuta za ta jefa shi suka ce ka ina ai ba zai wuta jefa wannan dan a wuta ba sai ce to saboda me saboda rahama da tausayi da take wa dan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to rahamar da Allah yake wa bayinsa ta fita wannan matar da kuke gani misali ma'ana kage yadda uwa ba za ta ce ta dauki danta ta jefa shi a wuta ba to haka Allah baya son ya jefa ka a wuta ashe kenan in har ka bari rahamar nan ta sa kai hasarar ta baka tuba ba kana zunubai to kai ne ka ja ma kanka duk irin rahamar da Allah madaukake yake da ita wanda yake wasi at kulli shay'in ashe kai hasarar ta ranar tashin alkiyama baka same ta ba ba a gafarta maka ba ka mutu kana abubuwan da Allah bai yarda da su ba to kage kai ka ja wa kanka domin in rahama ce in dai yadda uwa take tausayin ba za ta sa danta a wuta ba to rahamar Allah tafi wannan to kage ya za a yi Allah ya jefa mutane a wuta ashe kin duk wanda kage ya shiga wuta to sababin a hannunsa yake shine ya jefa kansa saboda mummunan aikin da ya aikata Allah tsare mu to sai shi rabba ya rubbu rabban fa huwa rabbun wannan ismu fa'il ne shine rabbun kamar da za a ce jalasa yajlisu julusan fa huwa jalis ko jalis to shine fa rabbun shine fa'il ma'ana shine mai lura mai reno mai kiyayewa mai kulawa da dukkan bayinsa fa ma'ana qaulihi ta'ala don haka ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa rabbil alamin ubangijin halittu a karatun zuri ana cewa ubangijin talikai wasu malamai zaki suna cewa wai bai kamata a ce talikai ba suna cewa ai in an ce talikai daga ta'aliki wai ma'ana masu hankali ne wasu malamai suka ce masa ai ba haka bane ba daga men bane asalin daga khaliqai ne ko abin nan daga abin nan khaliqai daga khaliqai amma ana nufin makhluqi daga kalmar dai ta halitta ne aka samu talikai ba daga maganar hankali ba in ji wasu malaman wannan dai a ilimin Hausa ne ba kwararre ne a ciki ba amma so nake kawai in tambihi akan cewa Hausar nan da ta zaure dan ana cewa rabbil alamin a fassara shi da ubangijin talikai a daina kyamata sa ba kuskure bane domin a gumba Haushan in ka tambaye shi me talikan zai ce maka halitta duk abin da ba Allah ba haka ba Haushan ba kuskure ba dan ya ce talikai din kuma kai ma in ka zo fassarawa dan ka ce talikan ba kuskure kai ba don ko abin da yake nufi duk wanda ba Allah ba to sai ce rabbul alamin da haka ma'ana fa ma'ana qaulihi rabbil alamin rabbul alamin abin da yake nufi da rabbil alamin shine rabbul alamin mun gane wannan yawa domin shi wannan rabbil alamin din ba fi'ili bane na rabba ya rubbu nan ba fi'ili bane rabbu ne rabbun kuma asalinsa abinda yake nufi da shi ismu fa'il din ake nufi shine abinda malami yake gaya mana lalle tauhidi yake koya mana ko tunda kun ga tun daga lafazin rabbu tashi an koma mana asalinta daga ina ta samu asali rabbul alamin wato mai kula mai kulawa mai tarbiya sai ce fa innar rabb subhanahu wa ta'ala domin ku Allah subhanahu huwal khaliqu shine mahalici me yasa malamai a babin rububiyya suke fara gabatar da fassara rabbu da khaliqu kafin aje wani abu domin in babu makhluqin sauran abubuwan ai babu domin in ba ai halitta ba me za a rena me za a kula da shi menene za a ba wa rayuwa mun fahimci abin da haka fara aikin farko wanda shine sabab sababin sa ko kuma a ce aikin farko da ke nuna sunan Allah madaukaki shine ar-rabb shine halittar da yake da bi halittar ba da ba a samu wannan ba amma kuma dangane da siffantuwar sa da sunayen rabb da al-khaliq ba saboda halittar bane kun gane wannan zancen ai malam me aqidat tahawiyya ya gaya mana wata kalma ta tauhidi ita ma mai zurfi kuma mai muhimmanci yace a laysa bisabab khalqihi al-khaliq laysa ba'da khalqi al-khalqi istafada ism al-khaliq laysa ba'da khalqi al-khalqi istafada ism al-khaliq ba sai da yayi halitta halitta ba sannan ya cancanci ya fa'idanci ya cancanci a kira shi da sunan al-khaliq kun me yake nufi da wannan zancen ba ku gane ba yawa Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunayensa al-khaliqu ai ko me al-khaliqu yau mu daina cewa al-haliqu eh wasu a hausance saboda ba su iya ba sa karatun daidai in sun zo karanta hatta a kawaidi suna karanta kawaidi sai su ga cewa wal-haliqu to in ka ce wal-haliqu fa me aski kenan yawa wannan cire ha dugun ha da kai kabar ta zama ha'u maimakon kha'u ta adi kai sosai daka kowa dole ya iya nutqin kha'un din nan karka kira Allah mai aski kace al-khaliq dole kha'un nan ta fito ba iya yi bane haka larabcin yake in baka yi ba baka yi daidai ba yawa in mutun yace al-haliq wannan ina fada ba da wasa bane maganar sunan Allah ba wasa a ciki ba maganar dariya bace karka kira Allah al-haliq yawa duk da wani zai ce bakinsa ne haka ba zai iya fada ba to inda uzuri saboda yayi ya kasa fadin kha'un din za a iya bashi uzuri kamar da malami suka fada a babin karatun sallah wanda bakinsa ne ba zai iya fadin wani lafazi ba to kar a tilasta masa dole sai ya fadi abinda ba zai iya ba amma dai a koya masa a cigaba da koya masa abin da ke so in fada shine Allah subhanahu wataala sunansa al-khaliq yaushe ya cancanci sunan al-khaliq akwai wani lokaci da da ba sunansa al-khaliq ba yawa to shine abin da malam tahawi yake fadi ma'ana laysa ba'da khalqil khalqi istafada ism al-khaliq ba sai da ya halitti halittan nan sannan ya samu sunan al-khaliq ba sunansa al-khaliq tun bai halitti komai ba shine ma'ana kun gane wannan dan haka dan karka dauki cewa idan halittan nan kamala ce to idan aka ce da ba sunansa bane sai da ya halitta sannan ya samu ashe kenan in dai halittar kamala ce ashe an samu wani lokaci da akwai wata kamala da Allah ba shi da ita wani lokaci ke da Allah ba shi da wata kamala sai da ya samu wani abu sannan ta zo masa Allah kuwa kamili ne a komai nasa tun kafin ya komai shine abin da yake nufi shine sai yake cewa har yanzu wala bi ihdathihi albariyata istafada ismal bari ba kuma saboda ihdathihi albariyata farar da halittu sannan ne ya samu sunan albari ba da sunan albari da sunan al-khaliq ma'ana su daya mun gane wannan don haka dai ma'ana Allah madaukaki shine al-khaliq tun ma bai halicci abin ba sunansa al-khaliq mu ko a yanzu a cikin mutane ba a cewa mutum kafinta sai idan dama yana aikin kafinta ko ba haka bane ba dama ka je ka samu mutum tela sai ka kira shi kafinta domin bai aikin kafinta ba wannan haka dan adam yake shi sai yayi aikin domin dama shi ba kammalalle bane sai yayi aikin sa ne yake samun sunan in dai sunan nan na sifa ce na wannan aikin nasa amma Allah subhanahu wataala kamili ne duk sufofin sa a kammale suke sunayensa a kammale tun kafin yayi komai daga cikin halittun sa to shine abin da yake fadi to sai yake cewa fa innar rabba subhanahu wataala huwa al-khaliq shine mahalici al-mujidu mimun innan ku yi mata damma shi malamin bai yi ba in ba haka ba karka ce al-mawjid ba mawjid bane mujid ai ismu fa'il ne shi ba daga awjada yujidu ijadan fa huwa mujid eh shine asalin sa in an ce mujid mai samarwa daga wajada ne aiko samuwa to mai samar da abin da duk aka same shi shine Allah subhanahu wa ta'ala shine al-khaliqu al-mujidu li ibadihi mahalicci wanda ya samar da bayinsa ko nan ya isa nuna maka Allah fa shine ya isa ya cancanci a bauta masa ya halicci masu bautar ya ilmantar da su yadda za su yi magana ya zabi a cikin su mutane fiyayyu ya ba su sako a rubuce ku koya musu ku ga musu ga yadda za su bauta masa wannan ya isa isa ko ba haka bane to sai yake cewa alqaimu bi tarbiyatihim kuma shine mai renan su alqaim nan ma'ana mai tsayuwa da tarbiyarsu tarbiyar su a hannunsa take shine ma'anan alqaimu bi tarbiyatihim me ma'ana tarbiya tarbiya ko a larabci shine tanmiya tanmiya shine developing abu abu yana karami bai isa komai ba ai ta tattalin sa ana bin sa a hankali ana jan sa a hankali har ya girma kamar irin wancan misali ne dauko sai na katse shi na uwa kaga dai ba ita take sa dan ya girma ba amma wannan kular da take bashi a hankali tana ta shan wannan wahala har ya kai ya fara zama ya fara rarrafe sai kuma ya fara kama abubuwa yana so ya miƙe yana tatata shikenan kuma sai a fara tafiya daga nan kuma sai a fara wayo ana gudu ana rigima a hankali sai a zama an samu dan aiki ana nan an yi wayo kuma sai a fara botsarewa sai a fara rikici a fara tawaye ga abin da ake so kai ya ce a ba haka zan ba ni ma nayi hankali ga tunani na kuma haka dan adam yake ba to wannan shine haka daga karami bai isa komai ba ai tabbin sa a hankali har ya zama abin da ya zama Allah madaukaki dai ya taimake mu akan fahimtar waɗannan abubuwa ise wa islahihim da kuma tsayuwarsa ga gyara su Allah ne mai gyara halittarsa ya kintsa su su zama yadda yake so kuma su zama na kirki to sai ce almutakaffilu bi salahihim wanda shine ya dauki nauyin gyaruwar tasu duk abin da suke so ya ba su ba za su iya rayuwa ba abinci ba don haka yana ba da abinci ba za su iya rayuwa ba iska da za su shaka ba yana ba su iska ba za su iya rayuwa ba sai da wasu abubuwan daban da za su taimaka musu rayuwar ta tafi daidai to duk ya ba su duk abin da muke bukata a duniyar nan babu wani wanda ya isa ya ce shine ya samu shi za mu iya cewa yayi an yi mana wasu abubuwa dan adam yana yin abubuwa yana kere-kere amma ba yayi ijadi ne min lashai ba shine bambancin Allah subhanahu wataala da sauran masu kirkirar abubuwa duk wanda ya kirkiri wani abu da jirgin sama kwamfuta da menene teburin da me wani abu na Allah ya samu yayi amfani da shi wani abu ko wannan ba shine halitta ba in an ce halitta kamar da suke fadi a latin ex nihilo shine halitta min la shay halitta ba daga wani abu ba halitta ta kun fa yakun shine abin da ake nufi to babu mai wannan banda Allah subhanahu wa ta'ala to shine min khalqin tun daga halitta wa rizqin rizq me bambancin rizq da rizq mun sha magana sa wannan a darasi anan yawwa rizq shi arzikin yawwa in an ce rizqu shine fi'lul lahi ta'ala aikin da Allah yake na arzuta mu shine rizqu rizqu zaka sa da fatah amma in ka sa rizqu to shi arzikin ake nufi wanda kaci din yawwa in an ce a ar-razzaq suna ne mai yawan arzutawa duk wani wanda ke samun arziki to Allah ne ke bashi shine ar-razzaq wannan mubalaga ce ar-razzaq akwai ar-raziq mai arzutawa mai yawan arzutawa kuma sai a ce ar-razzaq shine bambancin ar-razzaq da ar-raziq to amma aikin da Allah yake yi din sunansa ar-Razq shi abin da yake baka kake shi din shine ar-Razq ban sani ko kun gane yawa to alhamdulillah wa afiyatin da lafiya lafiya da zai baka duddan asalin afiya mu bahaushe ya fassaro ta ko ya dauko ta yace lafiya domin asalinta al-afiya ne al-afiya shine bahaushe ya dauko ta daga larabci yace lafiya daga larabci take eh to amma a larabci in aka ce afiya ma'anarta tsarewa daga fitina tsarewa daga bala'i wa afihim ka tsare su wa afu anhum kai musu afuwa kun fahimci wannan amma in lafiya ta jiki wanda muke cewa lafiya din sunanta as-sihhatu da larabci dan shine health da ake cewa siha sunanta yau ba sunanta afiya ba Allah sai mun fahimci abu to sai shi wa islahi dinin wa duniya da kuma gyaran addini da gyaran duniya duk abin da muke so tun daga halitta da abincin da zamu ci da tsarewar da zai bamu da kuma gyaran addinin mu da gyaran duniyar mu to duka wannan daga Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan sai yake cewa wal ilahiyatu abinda ake nufi da al ilahiyya kun ga can ai ya bayyana mana yace i'lam anna Allah subhanahu huwa rabb kulli shay'in ko a farkon nan daga inda yace i'lam yace anna Allah subhanahu mene huwa rabb kulli shay'in wa malikuhu wa ilahuhu to yanzu mai bayanin me ma'anar ilahuhu sai yace wal ilahiyatu al ilahiyya abinda ake nufi da ilahiyya ai akwai malami kun shaji suna tambaye wajen ma'anar la ilaha illa Allah mun bahaushe saudiya me yake cewa yace ba sarki sai Allah ko to malaman tauhidi suka ce a'a wannan ba haka ake nufi ilah abinda ake nufi da ilahi shine abinda ake bautawa akwai bambanci tsakanin rabbu ta bangaren aiki akwai bambanci kuma tsakaninsa da ilahu rububiyya daga Allah take shine aikin sa ne shike yin rububiyya shine ke halitta shike bada arziki shike bada ruwa shike kaza shike kaza uluhiyya kuma cancanta ce ta Allah amma bawa ne ke yi bawa ne ke aikin mene ta'alluhi ma'ana bauta bawa shike bautawa Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ake bautawa yawa bawa shi ake halitta a kula da shi mai kula da shi kuma shine Allah wancan rububiyya ke da fatan mun gane to sai ce wal ilahiyatu kaunul ibadi yattakhidunahu subhanahu mahbuban ma'luhan wannan shine abin da ake nufi da ilahiyya ilahiyya shine me kasancewar bayi shine kaunul ibadi kasancewar bayi asalin jumlar mubtada ne da khabar wal ilahiyatu wannan shine mubtada ina khabar din kaunu kuma mudaf ne kaunul ibadi kasancewar bayi yattakhidunahu suna rikar Allah suna daukarsa suna i'tikadin sa sun yadda da cewa shi mahbuban ne abin so suna son sa san da ba aiwa kowa irin wannan son sai Allah san da zai tilasta ka ka je ka bautawa wannan abin da kake so saboda tsananin soyayya mun fahimci wannan irin son zamu zo mu magana akan sa a ciki akwai maganganun da ya dauko da Ibn Qayyim akan mahabba mun zo nan insha Allah ma yi maganar gurgurdan abin da zai kara bayyana abu insha Allah ma'luhan ma'ana ma'budan domin lafazin ilahi daga alaha ya lahu ilahatan ko aliha ya lahu ilahatan asalin kalmar kenan ka rike abu a matsayin kana bauta masa shine asalin abin da ake nufi da ma'luhi don haka la ilaha abin da ake nufi babu abin bauta da ya cancanta a bauta masa sai ka ce me illa Allah sai Allah mun gane wannan kuma shi ma me ake nufi da ilaha me ake kaddarawa da a wajen la ilaha maujudun ake nufi ko la ilaha haqqun la ilaha haqqun ake nufi yawa babu abun bauta da gaske amma in ba haka mun maganar wujudi ne akwai da yawa wanda ake bautawa akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa gumaka ashe alihan gasu suna ne don haka kenan la ilaha ba wai babu abun bauta da yake samamme ake nufi ba a'a babu abun bauta da ya cancanta a dauki bauta a bashi illa Allah to wannan shine fassarar la ilaha illa Allah to sai ke cewa kaunuhu kaunul ibadi yattakhidunahu subhanahu mahbuban ma'luhan wa yufridunahu bil hubbi kuma su kadaita shi da kauna da soyayya soyayyar da bai halatta aiwa wani irin ta ba wal khawfi da tsoro wal raja'i da kauna wannan duk mun tattauna su a darasin thalathatul usul ko ma'anar kowanne daya daga ciki wal ikhbati da kuma khushu'i kaskantar da kai shine ikhbati wat tawbati da tuba wan nadri da bakance wat ta'ati da yi masa da'a wat talabi da nema nema nan ana nufin isti'ana neman taimako kace ya Allah ba ni kaza ba ni kaza to duk abin da ba mai iya shi sai shi kar a roki wani wanda ba shi din ba wat tawakkuli da dogaro shi ma kar a dogara ga wani wanda ba Allah ba wa nahwi hadhihi al-ashiya'i da makamancin waɗannan abubuwa ne to wannan shine ta'alihi nan kun ga a dunkule malamin ya bayyana mana tauhidur rububiyya da kuma wani tauhidin tauhidul uluhiyya wanda kuma darussan da muka yi a baya insha Allah sun wadatar da mu akan yanzu sai mun yi bayanin me tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya ko yawa wannan shine dadin makaranta yanzu wanda zaka fare masa bai fara komai ba sai wannan to sai ka koma ba nan ka bayyana masa rububiyya ita ce kaza uluhiyya ita ce kaza ko to Allah mu dake kara mana fahimta sai mu tsaya anan a darasin mu na gaba sai mu tashi kan fa inna tauhida haqiqatuhu sai a sa alama ko Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya kara mana fahimta ya kimsa mana gane abin da yake shine daidai ya nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya kuma ya bamu ikon mu bita Allah ya nuna mana ƙarya ta bayyana mu gane ta da muninta da jelarta marar kyau da dukkan abin da take dauke da shi dan kada mu bita Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki da gudabe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah muke roko ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya tsare ta daga fitintunu da suke auko a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin wannan abubuwan damuwa da tashin hankali Allah ya tsare su Allah ya kauda su Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya daukaka addinin musulunci da musulmi Allah ta taimaki shugabannin mu akan taimakon addinin musulunci Allah kara musu kyakkyawan niyya Allah ya ba su hadin kai Allah ya ba su basira na abin da zai fidda mu daga halin da ake ciki mara kyau wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk